Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan diplomasiya daga sassa daban-daban na duniya sun gaza cimma yarjejeniya akan kudirin da Majalisar Dinkin Duniya ta shirya akan kare halittun cikin teku bayan tattaunawar zagaye na biyu ta citira. Da sanyin safiyar jiya Asabar ne aka dakatar da tattaunawar a halkwatar Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. Bayan tattaunawar makonni biyu da masana muhalli suka sa ran zai rufe gibin matakan kare halittun ruwa na ƙasa da ƙasa. Kudirin da aka shirya zai tsara hanyoyin kare albarkatun halittu na wasu nau'ukan tsuntsaye guda biyu da ke rayuwa a kan tekunan duniya da ba su karkashin mallakar wata ƙasa. Ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari na halittun kan teku ne ake kare su ba tare da wani sabon kuduri ba. Kana ƴan ƙalilan da ke samun kariyan bai wadatar ba daga barazanar da nau'ukan halittun ke fuskanta, inji Maxine Burkett, ƙaramin sakataren harkokin wajen Amurka wanda ke cikin tattaunawar. A jiya Asabar, Prime Minister mai rikon ƙwarya a Iraki, Mustafa Al-Kadimi, ya yi kashedi cewa rikicin siyasan ƙasar yana barazana ga nasarori da ƙasar ta samu a kan tsaro. Kashedin Al-Kadimi ya bayyana ƙarara irin haɗari da ke tattare da rikicin siyasar Iraki mafi muni tun cikin shekarar 2003 da Amurka ta jagoranci mamayar da aka kai wa Iraki. Kuma saɓani ne tsakanin mabiya babban malamin Shi'a mai faɗa a ji Muqtada al-Sadr da ƙungiyoyin adawarsa masu samun goyon bayan Iran tun bayan zaɓen majalisar dokokin ƙasar a bara. Al-Sadr shi ne ya lashe kujeru mafi yawa a zaɓen watan Oktoba, amma ya gaza samun rinjaye da zai kai shi ga kafa gwamnati, lamarin da ya sa rikicin ya zama mafi muni a Iraki a cikin 'yan shekarun nan. Daga bisani bangarinsa sun yi murabus daga majalisar dokoki, kana magoya bayansa suka yi cincirindo a harabar majalisar dokokin a birnin Bagadaza. Al-Sadr ya buƙaci dakatar da majalisar, kana yi kira da a gudanar da zaɓen wuri. Ana ci gaba da zaman tankiya a ciki da gewayen tashar nukiliyar Zaporizhzhia ta ƙasar Ukraine, yayin da masu bincike na ƙasa da ƙasa ke shirin gudanar da bincike a tashar mai haɗari. Hakan da zuwa ne yayin da aka bada rahoton sabon tashin hankali a kusa da tashar a jiya Asabar. Rasha da Ukraine suna zargin sojojin junansu da harba makaman artillery a kan tashar makamashin nukiliya mafi girma a nahiyar Turai. Ana sa ran nan ba dadewa ba, rukunin masu bincike daga hukumar kula da makamashin kare dangi ta Majalisar Dinkin Duniya IAEA a takaice za su je tashar domin yin bincike. Sai dai akwai damuwa game da yiwuwar hadarin yoyon makamashin idan makaman da ake harbawa ya taba wani bangare na tashar nukiliyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, wasu 'yan bindiga da ba gano ko su wane ne ba sun kashe mutane shida kana suka raunata wasu biyu a wani harin kwantan bauna da suka kaiwa ayarin motoci daga ma'aikatar harkar zinari a garin Bongo da ke gabashin Burkina Faso. Wata sanarwar ma'aikatar sojin kasar ta ce a makon da ya gabata an tura wasu motoci biyar daga ma'aikatar harkar zinari ta Endeavor su je su taimakawa wani ayarin motoci da suka makale a cikin tabo kwanaki da dama. An kai harin ne yayin da ayarin motocin suka sake dawowa akan hanya. Maharan sun auna motoci biyar da suka je taimakawa ne a lokacin da suka bar ayarin da kuma jami'an tsaro da ke tare da su. Kamfanin zinari na Endeavor da ke zama kamfanin haƙar zinari mafi girma a ƙasar da ke Afirka ta Yamma bai ce ufan ba yayin da aka tuntuɓe shi. Sai dai nan take ba iya ganowa ba ko waɗanda aka kashin ma'aikatan Endeavor ne ko kuma na ƙawayensu ko ma masu musu aiki a wurin haƙar zinarin. A ƙarshe, dubun-dubatar mutane ne suka tsere daga gidajensu a arewacin Pakistan a jiya Asabar bayan wani kogi da ya batse ya lalata wata gada yayin da mummunar ambaliyar ruwan sama ta haddasa ɓarda a faɗin ƙasar. Ambaliyar ruwan mai ƙarfi a lardin Kibar Patinkwa da ke arewacin ƙasar ta sa kogin Kabul ya batse, lamarin da ya lalata hanyoyin shiga wasu gundumomi. A can ƙasa, fargabar ambaliya a gabar kogin ya sa mutane sama da 180 a gundumar Casada tserewa daga gidajen su yayin da wasu suka kwana akan manyan hanyoyi da dabbobin su a cewar jami'an agaji lokacin bala'i.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan zauren VOA inda manyan baki kuma malamai suke amsa tambayoyi. Yau za mu tashi ne a inda Sheikh Nuraini Ashafa yake ci gaba da amsa tambayoyin mahalarta zauren tare da jaddada muhimmancin zaman lafiya. Bismillah Sheikh.
To na ce wa ina alfanun aikin ku? Ka je Yalwan Shandan ka tambayi mutanen Yalwa, ka ce mutanen Yalwa dan Allah an ce wani abu interface sun zo maku, me alfanun su wajen zamantakewan ku? Na biyu, in aka ce ina alfanun mu, mutum ya je ina? Ya je Godogodo, kasan Godogodo, ya tambayi mutanen Godogodo shin wai liman da pastor sun zo, me alfanun zuwan su gare ku? In aka ce ina alfanun mu, ku koma ku tambayi manyan shehunan nan na Kaduna gabaki daya, wadansu mafiyan su sun riga sun rasu, wadansu na nan da ransu, wanda suka sa hannu a yarjejeniyar bayan rigimar shari'a a Kaduna, muka ce a zo a zauna a neman mafita. Malaman da suka yi wannan aiki su 22 11 anan suka zauna akan can, mu mun yadda ko dole sai an zauna lafiya. Sauran su suna nan har yanzu. An yi wannan yarjejeniyar tun wancan lokaci, ba sake zubar da jini a Kaduna a garin Kaduna ba sai da aka shekara 9 domin neman mafita 2011. Akai sai wannan lokacin tun 2001 2002. Saboda haka akwai alfa zamantakewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kyakkyawan zama a fadan manzo. Muka ga ya zaka koyi zama tsakaninka interfaith manzo ya fara sallallahu alaihi wasallam a fadan shi zama na haki da makwabtaka da inganta zamantakewa tsakaninsa da mene da kristoci, tsakaninsa da yahudawa, tsakaninsa da maguzawa wanda ma ba su da addinin gargajiya suke bi, larabawan kauye, ya zauna da su ya inganta zamantakewa. Kuma bayan haka makotansa sun shiga tsaka mai wuya, kamar ina misali kamar kasan Roma ta shiga uku, suratul Rum, me yake suratul Rum? Jaje ne manzo ke mawaye waɗanda ba musulmai ba da yaki ta ci su, annabi na masu mari zaje shi kawo gulubatin Rum. Duk malaman duniya an san wannan haka yake. Ashe ko ba nan ba, kuma mun zace akwai mutanen ƙware a kowane addini, akwai nagari, akwai gurbatari, akwai batagari. Cikin nagarin da yake ku kuma ƴan uwana mabiya da suke cikin damuwa, yace akwai wani ƙasa Abasha, akwai wani sarki, sarkin Kirista ne kuma adili. Kuji magana, sarkin Kirista ne adili, kuje wajen shi za ku samu mafaka. So, shine Ethiopia a yau. In manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin waɗannan wanda ke ahlul kitabi din nan koko kafirai nan akwai adili a cikin su, ku je za ku samu mafaka. A'a, sun shiga tsaka mai wuya. Annabi ya daga hannu sura ne guda, tafkan Allah ya sako, ya miƙa hannu yana addu'a, Allah ya ba su galaba. Kuma a ƙarshe aka sawo gulubatin Rum, Allah ya ba su galaba. Anya kuwa bai kamata malaman mu tashi kai tsaye mu faɗakar da ƴaƴanmu ba, mu faɗakar da almajiran mu ba, su san darajar musulunci yana tafiya ne da darajar hakkin da ta ba makotaka. Allah ya sa mu dace.
Mun gode Sheikh Ashafa. Sai malami na gaba, wato Sayyidi Al-Qasim Yahaya Yawuri.
Alhamdulillah, dama maganar da muka faɗi ta zuke nan, kuma shehunan malamai na musulunci da shugabannin Kirista su masu yi maganganu masu tarin albarka, Allah saka mu kowa da alheri. Babban abin da nake jawo hankalinmu shine mu gane addini daban, layi daban. Shi addini ya kafu ne daga littattafai na addini. Kamar yanzu mutanen da ake kamawa ne, kila mutum yana garkuwa da mutane ko yana ta'addanci ko yana wani abu, mu muke yaki da masu gidan television da sauransu na duniya sai su yaɗa cewa musulmi wanda ya dan ta'adda kaza da sauransu. Muke gaya ma duniya daban, addinin musulunci daban, ta'addanci daban. To abin da yake son duka kristoci su gane cewa shin zagin wani cikin addini ba addinin kristoci bane. Saboda haka musulmi yau idan an kama wani wai yayi garkuwa da mutane, ba za ka ji wani musulmi ya an ci a kashe shi ba saboda ya cuci kasa. Ba za ka ji wani musulmi yau ya ce zai kare shi ba saboda kure ne. Ta'addanci ba addinin musulunci bane. Zagin shugaba a musulunci, zagin manzon Allah ya yi ta'addanci girma a cikin manyan layi. Mu shine na horko, shine first. To saboda haka, haka kuma zagin wani annabi, ko da annabi Isa ne alaihi salam, wanda Kirista suna ganin girman shi. Saboda haka shi yasa muke cewa babban laihi ne mai girma, kaman yanda muka sani a ce wannan patanci ga addini kuma musamman ga musulunci. Shi yasa kaman yanda dan wake ta hodi cewa cikin Leviticus Allah yana yahe kowane zunubai gaba daya. Shi yasa Qur'ani yake ce mana ya ku bayan Allah masu laihuka ku zo wurin Allah, Allah yana yahe zunubai baki daya. Amma da Bible da Al-Qur'ani suka tabbata wasu laihuka da girman su. A cikin Leviticus kana ganin Annabi Isa yake sanarwa cewa idan ka zagi Yesu, ka zagi dan Annabi Isa, Allah shi Yesu yana iya yahewa. Amma in ka zagi ruhu mai tsarki ko ka tuba ba za a yahe ba. To haka zagin manzon Allah ya tabbatu cewa ko da ka tuba ba za a yahe maka ba. To shi yasa nake cewa abinda yake wajibi akan mu kafin mu gudun kai dokoki, mu fahimci junan mu, mu gane cewa da mu kamar yanda muke so VOA su shiga tsakani, tunda Allah ya yi amfani da su ya kawo wannan tattaunawa ba yau ba, mun tattauna akan shi'a, akan abubuwa da yawa tare da su. To su shiga gaba tare da mu, in Allah ya yarda za mu kira duk wanda ya kamata a kira. Misali mu a dariƙar Tijjaniya yau mun yi miliyan 50 a Najeriya, Sheikh Shari'u Ibrahim Salisu Shaudu Usman Bauchi, kuma muna da murya daya kan ladabi. In muka ce AA ne, in muka ce AA ne, mun almajiran Sheikh Ibrahim yes. To abinda muke faɗi shine irin wannan da mutum zai ce ayi ka ayi, to irin wayannan shugabannin sai sun zauna tare da manyan shugabanni kuma na Kirista, su zo su dubi maslaha cewa ba a dauko doka daga sama, kamar yadda an ce a Ingila criminal ka zagi wani, ko a America ka kawo Najeriya kai ka rubuta ka kai doka. Menene a kawo doka kan litattafanmu yanda za a hana laifi? Kowa mai amince wannan mutumin da muke ba, kowa mai amince wanga shine doka, sannan kuma za mu girmama wannan doka, wannan shi zai hana irin wannan abun ya ƙara faruwa. Zan ba da misalin wannan mutumin da muka ce ya yi fatanci kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, da aka taɓa bada shi a Kano, kuma ban mu ji wani abu da hukuma ta yi ba, musulmi ne, amma dai zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu musulmai shugabanni muka kamo shi aka shi har National Mosque, aka kai shi ga security na Abuja, ba su yarda su anshe shi ba, aka mika shi aka kai shi Kano. Sannan sai da ta zama hizba ta Kano da take wani abu ne na addini, sannan ta yi ta anshe shi, sannan aka zauna aka tayi, kuma mun sani har yanzu ba abin da zamu ce an gani wanda aka yi kai. Saboda haka da musulmi da wanda ba musulmi ba, da sai ku gane cewa taba Annabi yana da matsala akan mu, kuma a girmama wannan. Sannan mun kuma gane cewa taba Annabi Isa ko kuma taba Allah ko kuma taba ruhi mai tsarki kuma yana da matsala akan ku, kamar yadda muka karanta cikin littafi. Saboda haka idan Kirista ya haka nan, muna sa ran manyan Kiristoci su kawo shi ce gaya, idan za su tabbatar da kawo shi, musulmi ba zai hito ya hargowa ba. Idan mu ma musulmi ya laihi, duk musulmin da ya taba wani martaba na addinin Kiristanci, wallahi ba ina wa idunan bane, mu za mu bada shi. Saboda ba addini bane, kuma mu addini muna din shi yanda yake ne, ba son rai muke yi ba. Saboda haka wannan abubuwan ya kamata abinda zamu jawo hankali kai, kamar yanda yake maganar tarbiyya, tarbiyyar da ta rage yanzu shine tarbiyyar ruhi, shine addinai suka rasa. Tarbiyyar da uwaye suke da yake da kaman kunkuru ne, idan kunkuru dan shi, idan uwan kunkuru ya kalli da sai kawai ya koshi, ba sai ya ci abinci ba, shine bai shan nono. To haka idan da ko kaka kamar yanda pastor yake da ya kalli da sai ya bar wani abu, to haka muke har yanzu addini. Ya kamata wannan ruhin mu yana tsarkake bayan Allah zuwa ga Allah. Muna sai mu kanmu soyayyan Allah saboda Allah. Idan soyayya ya samu cikin al'umma, ba wanda zai dauki bindiga ya ki wani, ba wanda zai dauki bindiga ya kashe wani, ba wanda zai ki wani ko ya ce wani. Mu muna mu kanmu tarbiyya, to mu ƙara ƙarfin tarbiyya ga al'umma. Yanzu ilimi ya wanzu, malamai sun yi, amma akwai karancin tarbiyya na ruhi. Wannan shi yake haifar da abubuwan da yake faruwa yanzu. Karancin tarbiyya na ruhi wanda babu su. Yanzu cikin mu nan kowa zai rancewa da Allah, nan shekara 40 baya bai san ya zagi wani ko ya dauki hannu ya bigi wani. Ba mu sani ba. Saboda abu ne da ya saba mu mutuntaka. To ya kamata mu karantar da mutanen mu cewa akwai abin da ba addini bane. Akwai wuraren da kuma suke nogo area, kamar yanda shi yake bada misali, yace yanzu ba za ka je wasu wurare ba, kamar India inda suke bautan shanu, kace za ka zagi wannan shanu. Shi yasa Qur'ani yace kar ka zagi dodon wanda suka kafirce, saboda sai su zagi Allah. Saboda haka tarbiyyar mu kenan. Mu abinda ba mu so, ku gane addinin mu gane, sai mu zo kamar yanda shi yake bayani. Ba wai sai mun taro wasu ba, mu da shugabannin mu, akwai jama'ati za su bidiya, mu kuma jama'ata Tijjaniya muna nan, akwai Kadiriyya, akwai shugabanni, mu zo mu haɗu dukan mu tabbatar da ababuwa wanda za su iya kawo mana sabani gaba, da shugabannin mu tabbatar, sannan su sauran jagorori na addini su tabbatar da wannan, sannan mu da kanmu mu kai majalisa. Idan muna da fahimta tsakanin mu, wannan ba zai iya faruwa ba, kuma za mu san kiman kowa, kuma za mu kira mu kura, kuma za mu san muna da wasu red lines ba ketara. Saboda haka duk cikin wani yanayi da mutanen mu za su yi ta maganganu, mu muka yi kowa son doka, ba za mu yarda da fauda ba. Mutane su zauna haka nan ba doka, kowa na abin da ya ga dama. Amma menene abin da kuka san suna da girma ga hukunci, ga abubuwa ana ta yi wasu mutane na ta shayi-shayin jin suna ko dukkanin muna da shari'e-shari'e duk muna hakuri ko mu aka kashi zamu yi hakuri amma aka taba manzon Allah to hakurinmu ya kare ya kamata Kristan Najeriya su san haka nan su ma su san kuma cikin littattafan su ma suna da irin wannan to mu zo mu fadu kamar yanda shakke yace mu zo mu haɗu kalmomin da suke sawa'un tsakaninmu da su mu zo mu yi adalci mu fahimtar da juna ko mu girmama juna ba munafunci ba mu faɗi wani abu daban ba ko mu hawo minbari muna faɗi daban-daban wallahi duk abin da kuka ga wayannan malamai suka faɗa mun haka muke ni kuma zamu tsaya tsakani da Allah tare da mu da ku kuma za ku gane ku masu abokan zama ne ko mu masu gaskiya ne ko mu masoya ne kan junanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi
muna godiya sayyidi alkasim yahaya yawuri bari mu mika na'urar magana ga Dr. Professor Maryam Abdullahi tace tana da wata tambaya malama gare ki
assalamu alaikum ya uwana Allah ya gafarta malam tambaya nake da shi shin alqur'ani mai girma mai tsarki yana ga mana cewa makwabta mai zumunci da makwota wani gurin ma an ce mu kyautata mu makwotanmu mu zauna lafiya da makwota kuma mu dauke su kaman yan uwanmu to bisa rashin sa'a ni wannan abu ba wai bane ba naji bane ba jiyo bane ya faru ne kaina ina da makwota a cikin makwotan nan da nake da su wani yazo ana da zumuncin na makwotaka kawai sai yazo ya samu mai gidana yayi mishi magana yana da business yana da waye saboda haka yana son da Allah yayi mun magana saboda haka nan mai gidana ya gaya mu yazo da business din ba wani abu ne business ba wani dai irin dai kayan siyarwa ne sai ce yana son mu hada gwiwa da ni da shi saboda haka nan za a samu riba za a yi waye a kowane wata za a rika samu dai abin da ake samu a takaice dai in takaita takaicen takaicewa yace in kawo kaza yana da dama fa shi nashi shi shine zai tafiyar da business din za a samu kaza za a biya kaza za a yi wane ma'aikata waye duk dai aka yi agreement a takaice da lawyer da komai nace ka lawyer shi man kawo nawa sai ta shi ya yarda da lawyer na saboda haka aka zauna ga lawyer na ga matarsa ga mijina saboda haka nan aka zauna aka yi agreement lawyer na ya rubuta takarda aka yi komai da komai a takaicin takaicewa muka je banki a nan banki na yi mishi transfer din kudin na bashi yau shekara biyu kenan mutumin nan sai kawai ya je ya dauki gidan shi ya bada haya na shekara goma ya leasing gidan na shekara goma ni ban sani ba saboda haka nan ya dai cicile sim din shi ba dai na samun shi saboda haka nan ni yanzu ne ta bin DPO din unguwarmu cewa da Allah ya taimaka mu a samu address din shi yace shi ma baya samun shi a takaice dai na dinga bincikawa har aka samu wani yaron shi da yace shi ya san inda yake ya tashi ma anan inda aka san shi ya koma inda yace kai yake tunda ni ban taɓa zuwa wajen ba yace ya koma Ilorin saboda haka muka shirya da DPO da yan sanda da waye aka ba da dan sanda biyu saboda haka nan aka ce in kawo kudi na kawo kudi irin dai asara kan asara aka dai tafi ko ya samu baraka ne wadansu sun gane abubuwan da ake yi ko sun ji to a takaice dai an je kwana uku anan inda aka ce yake an je gidan shi aka ce bai nan ya tafi inda aka ce yake zaune ana aka ce ga hotel din da yake zuwa shi ma aka je ba a same shi ba to a takaice dai haka ne asaran kudin nan aka dawo ba shi ba kudi to don haka shi yasa daga nan naji tsoro an ce ka dauki makocinka tamfar dan uwanka to ni na dauka ba ma makocina ba duka makotana haka nike zumunci da su shi yasa nike so malamai ko malami nike so a bani haske game da maganar makoci ko makota assalamu alaikum
yanzu Alhaji Dodo Oroji zai kammala magana ta karshe za
a tare yawa to shikenan Dodo Oroji
jama'a assalamu alaikum wannan taron da muka yi VOA muku godiya kwarai da gaske sannan kuma amma kuna da aiki gaba kun tono galma ake ce komai da Hausa ta allura ta tono galma ya kamata ku nemi gwamnati don duk wannan abubuwan da suke faruwa muna cewa da kristoci da musulmai kamar misali a ce matan nan da aka kashe daga ai ba wani lahi ba ta zage kowa ba kuma aka kashe ta aka kashe yayanta to ya kamata gwamnati ta dauki matakai irin wannan abubuwan ta tabbatar da cewa duk wani mutum dan Najeriya in ya saba to a hukunta shi nan take da irin wannan abun sun suke kawo matsala saboda in babu hukunci mu za mu dinga moyita abin nan amma kuma abun zai dauki amma in gwamnati ta ba mu ta dauki mataki akan wannan abubuwan da suke faruwa to ina tabbatar muku za mu samu nasara babu dalili da kowa ya addinin sa kuma kowa ya kyautata zaman shi da makocinsa dukkan mu ba mu yi kowa mu sai yayi da wani kun gane ko Allah ya hada mu kasa daya ba yadda zamu yi da junan mu duk kasa daya muke babu dalili a ga wani a wani mutum ba a tabbata lahin shi ba a ce yayi kaza a kashe shi ko wani abu duk wani abubuwan
gaskiya a gaya ma gwamnati akwai laihin gwamnati akan wannan abin kuma bisa gare su ma zan iya fada ya kaga ya cira kira ni zan faɗi
yawa to ni dai muna cikin taron nan wakilin mu Alhassan
Bala
Bala samu labarin cewa wani musulmi a Rugbe ya aibansa manzon Allah kuma an kashe shi kuma har ma an kona shi labarin da muke samu kina eh to Allah ya kiyaye na gaba yanzu za mu tashi daga wajen taron nan ina jin ita magan okay wata kila ina tashi yawa to shi yawa to yanzu za mu
shek nan gefe shi ne makocin ke nan nan
yawa to madalla
madalla dan masa bayani sai manzo ya ma ya fuskanci wani wannan shedan makotan
muna miƙa matukar godiya ga duk waɗanda suka bada dama aka yi wannan zaman kuma in Allah da sai kamar na ji hajjia tana cewa wannan shine karo na da kashi na farko na irin wannan
taro gashi yanzu an kare
in Allah ya yarda za mu sake shirye wani kuma shirin ko ina fatan Allah ya raya mu gaba daya mu samu mu kai wannan lokacin mu sake bada tamu hudumar da ake ta hajjia Madina Dauda za ta godewa duk jama'a sannan shikenan sai kuma Allah ya kai mu wani sabon shirin
to jama'a muna godiya ga waɗanda suka saurare mu suka kalle mu a dandalin sada zumunta muna godiya ga waɗanda suka aika sakonnin su muna kuma godiya ga dukkan ƴan uwa waɗanda suka taso daga nesa kaman mutanen Interfaith Sheikh Nuraini Ashafa da Sheikh Reverend James Muvelwiye da Pastor David Tasa daga Gwagwalada sai Hajiya Mariya Ibrahim Baba daga Kano sai Sheikh Tajuddin Muhammad daga James Village sai Sayyidi Al-Qasim Yahaya Yawuri sakataren Ansaruddin At-Tijaniya sai kuma Bishop Jonathan Maji sai kuma abokan muryar Amurka daga Liberty da gidan rediyon tarayya da kuma gidan talabijin din Tozali sai kuma ƴan uwana da Hajiya Professor Maryam Abdullahi sai Alhaji Dodo Oroji asalin Bafulatanin Sokoto sai kuma ƴan uwana duka da suka zo da su ɗahiro da Buhari Yunusa Kumuriya da pastors din nan da duk basu ce komai ba amma mun gode da zuwan ku tunda an nuna ku an gan ku insha Allah nan gaba za ku zo insha Allah jama'a a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na da suka taimaka wannan taro yayi nasara irin su Nasiru Adamuel Hikaya Hawa Umar Halima Abdurrauf Shamsiya Hamza Ibrahim Alhassan Bala sai kuma manya da suka dauki wannan shiri a faifai Benjamin Ogango Wang da kuma Awalu Salihu muna muku godiya kware da gaske ubangiji Allah ya saka muku da alheri wayanda za su tafi nesa kuma Allah ya kai ku lafiya nagode kware a madadin cibiyar muryar Amurka ta Abuja ni ce Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
yau muna wani gurin saida abinci ne wani babban shagon saida abinci wanda ya suna shagalinku to a gefan sa akwai wani malami da muka samu malam ku menene sunanka
Halilu sunan.
Halilu wa?
Halilu Isa.
To malam Halilu kaman daga wani gari kake?
Sokoto.
A ina a Sokoto cikin garin Sokoto koko ina?
Gada.
To malam wani irin sana'a kake yi ne gashi na ganka da wasu abubuwa ga sa hannunka ga kuma wata yar bakajaka haka ko?
Magungunan ke sa na gargajiya.
Okay, magunguna na gargajiya. Ringan shi. To. To waɗannan magunguna na menene?
Na gyara gida ne, na aure, na gida, na karfin maza haka, na iyali.
To ganin cewa kaman wannan sana'a da kake yi na maganan gyaran gida, me yasa ka baro gida can gada ka taho nan Abuja kake wannan sana'a?
Saboda nan yafi min can gidan da na baro, nan yafi. Shi yasa na baro gida na zo an. Nan Abuja yafi gida kan inda nake. Akan harkar kasuwanci na, na fi jin daɗin shi a nan. Fiye da gida.
To kamar yanzu wannan kaya da kake siyarwa, kamar jarinka ya kai nawa?
Sun daga 50,000 abin da ya sama yana jiya su.
Yara 50,000?
Eh, abin da ya sama yana jiya su.
To amma a kowace ranar Allah kana kamar cinikin nawa?
Eh, to kasan ita kasuwa ta Allah ce. Akwai lokacin da za ka yi ciniki yadda ba ka tunani. Akwai lokacin da za ka yi ciniki kaɗan, akwai lokacin da ba za ka yi to ba ka sai da komai ba.
To amma akan wannan sana'a taka baka taɓa samun wata matsala ba?
Ana ce an matsaloli ka, ana samun matsaloli da ba a rasa ba, amma kafin a same su dai ana da'iya, alhamdulillah. Amma ana samun matsaloli, ai ba abin na duniya wanda kai ka ce ba ka samun matsaloli, dole sai ka samu matsaloli kuma, amma Allah yakan kare matsalolin da ake samu.
To akan wannan sana'a kamar wace irin matsala ce za ka iya tunawa cewa wacce ka taɓa fuskanta?
Wadanda ta fuskanta a can da, matsalar da irin rashin kasuwa a can da can. Zuwan shigo wannan gwamnati na dan fankaci matsalar rashin kasuwa, amma a yanzu dai alhamdulillah wannan matsalar kuma Allah ya taimaka ta kauta ro. Amma farkon zuwa wannan gwamnati na hadu da matsaloli na rashin kasuwa.
To a rana kana kaman cinikin nawa?
Nakan cinikin 10,000 sama da haka duk ina yi, in Allah ya kawo
rana daya. To kaman aina kake gaga kaman nan birnin Abuja, zaka kaman wasu na ganin birni ne kaman na ma'aikata. Ana magana akwai tsada sufuri da gurin gidajen zama. Kaman a wani anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ni ina Maraba ne.
To amma kana biyan kaman kuɗin haya kaman a ce nawa?
Mun kama haya ne mun hudu, muna biya 50,000 a shekara muke biya.
A shekara naira 50,000?
Eh.
To kaman kana zuwa gida a yaushe yaushe kake tafiya gida?
Bayan wata biyu ko wata ɗan rabi ne kan zo gida.
To yanzu wannan magani naka da kake siyarwa yaya ake shan sa?
Ana shan shi kaman wannan da ka gani haka, kaga wannan murfi ne ai ko?
Eh.
Ana shan shi murfi hudu kullun kullun zuwa sati dai ka shan shi. Idan ka shan shi zuwa sati ya ishe ka, za ka daina ma amfani a jikinka kafin ka sake amfani da wani, ko irin kana da sanyi haka ko basir in ka banda bangaren iyali. In ka sha shi lafiya lau ne ba tare da wata matsala ba, ko shi za ka ji lafiya a jikinka. Yana kara mana miji kujari sosai da saurin kana da basu da sanyi, duk za ka ji lafiya lau ne. Habal ne maganin bai da wata matsala. Insha Allah.
To malam Allah ba da sa'a.
Amin saboda mai. Na gode. A'a, wannan Lagos ake haɗa shi. Wannan kuma Ghana ake haɗa shi.
To ku kuke haɗa wannan magani a nan daga Sokoto kake haɗo shi ka taho da shi nan, ko kuwa a nan Abuja kake haɗo shi, ko ko daga na ce samu shi?
A nan nake sai wurin diloli. Wannan ana haɗa shi da nuna mu ga hanan. Ana haɗa shi a Lagos. Wannan kuma nuna mu ana haɗa shi a Ghana. Amma akwai mayan ƴan kasuwa suke kawo mana sari a wurin su na siyarwa.
To yanzu kaman wannan kana saran shi kaman nawa?
A to ai ka san kasuwa ne. Idan na dai ga ma dai ina saran shi, amma ka san kasuwa ne. Kaga yanzu kaman wannan ai ka ganda yake sa kaga kudin shi.
Eh, naira 300,000.
Yawo. Eh, haka muke saran sa. To amma kuma mun kuma dan daura namu kadan mu sai mu sayar da shi.
To Allah ya taimaka.
Amin, amin, nagode. Nagode da wannan dama da ku.
Shirin namu kenan na yau. Sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Oh,
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.